أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي بيتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء دكرات من عمدة الأحكام واللفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يو shine majalisin mu na 110 a cikin karatun wannan littafin muna 22 ga watan Rabiul Akhir hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yayi daidai da 6 ga watan 11 a kalandar Bature 2023 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun tsaya kalkashin hadisi na 406 yau da iko Allah zamu tashi kan hadisi na 407 مالك يتشوى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وانا حديث امام البخاري وترشي اتكي انغانتاتشن لتاين سكين كتاب فرض الخمس باب ومن الدليل على ان الخمس للنوائب المسلمين جزئي له شاهينا 90 حديث بلمباتا 3334 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabul jihad babu al-anfal babu wanda yake mana bayani akan ganima juz'i na 5 shahi na 146 hadisi mai lamba ta 1749 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan ila najd manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya aika wata ƴar karamar tawaga zuwa garin Najd a wata riwaya ta Imam Muslim yake cewa qabilan Najd yake cewa wurin gehen ko kuma wani gari kusa da garin Najd nan idan an ce sariya shi shine wa'ansu ƴan bangare ko wa'ansu ƴan tsiraru na daga runduna daga 15 abin da ya kai har zuwa 400 dukansu ana iya kiran su da sariya to wannan ita ce ɗan karamar tawaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika kuma haka tsarin addini yake duk lokacin da aka tattara runduna aka huta tare da ita to ana ware wa'ansu tsiraru daga cikin runduna a ringa aika su zanguna suna zuwa suna kai falmaki abinda suka tattaro na daga musulmai ya kasance wannan abu ne wanda yake ganima ta su ce ta waɗanda suka kai wannan barbakin wannan shine tsarin musulunci diddan a nuna daukaka ta musulunci ana aika su misalin kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudo da runduna kimarta 4000 ko kuma sama da haka ko miskotum kwatin haka kinan wa'innan a cikin 4000 nan za a ware wa'ansu tsiraru da wane jagorance su akan tahiyar da ake da kai kananan zanguna wanda suke gehen tahiyya gehen babban hanya wanda ake tahiyya wa'innan kananan zangunan su ne za a ringa kaiwa farmaki za a tahi a bujiran musu da addinin musulunci idan sun karba falillahi alhamd idan bus karba ba za a umarce su to ku bada jizya idan suka ce ba za su bada ba to a wannan halin jinin su ya halatta za a yake su to abinda aka farauto abinda aka ribanto na daga dukiyoyinsu to wannan za a kasa shi tsakankanin waɗanda suka huta suka kai wannan farmaki shine na Abdullahi ibn Umar yake ba mu labari yake cewa manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya tura wa'ata ɗan runduna ko wani bangare na daga runduna zuwa garin Najd a wata riwaya bangaren garin Najd yake cewa fa kharajtu fiha ni ma sai Allah ya kaddara ni ma na huta tare da wa'innan ƴan banga ko wannan bangaren na daga runduna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa garin Najd yake cewa fa asabna iblan wa garaban kowanne daga cikin waɗanda muka huta kowanne sai da ya samu raƙumi ya samu ƙananan dabbobi yake cewa fa balagat suhumanuna isna ashara ba'iran da aka lissafa adadin raƙumman da muka samu kowanne daga cikin wanda ya huta yana da raƙumi 12 yake cewa kuma baya da haka nafalna rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba'iran ba'iran manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya mana dadi akan wannan raƙumin 12 da muka samu ya mana dadin raƙumi ɗaya kenan shi ya kama raƙumi 13 kowanne daga cikin mu ya samu nan da yace annafil shi shine ƙari na daga abinda mai wanda ya huta yaki yake samu nan daga su shi sanya aka sanya wa salloli da muke yi bayan farilla aka sanya musu nafila kin dadi akan wannan rabo da aka rigaye aka kasa aka baka to ga wani dadi nan da aka rigaye aka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara musu ko kuma jagoran runduna yake badawa shine annafil kinan bayan abin da suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kari akan abin da suka samu shine ya musu tsarin taguwa ko raƙumi guda ɗaya shi ya kama raƙumi 13 dukkan su waɗanda suka huta wurin waɗanda suka huta zuwa ga Najd suka samu kinan sariyan nan dukkan su sun samu raƙumi guda 13 bayan abin da suka ribato na daga ganima raƙumi 12 aka kara musu ɗaya ya kasance raƙumi 13 banda kananan dabbobi kina abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su karkashin wannan hadisin shi shine aika sariya ayin wani bangare ne daga runduna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi diddan a raunanar da abukan adawa kasancewar takan yi waɗannan abukan adawa an yi gangami dukkan wannan zangunan za su taisa haɗi akan kahurci diddan su yaki musulmai kinan idan an aika sariya za su rage musu rauni za su rage musu ƙarfi kuma za a daukakar da musulunci haka za a musu sumame kalkashin bisa shirya ba baya da haka idan muka leka zan buga hadisin yana karantar da mu lalle ganima tana komawa ga wanda ya huta fagen yaki kamar hadisi na baya wanda muka karanta wancan satin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Hunain ya ce duk wanda ya kashe wani abokin adawa to yana da silken shi yana da tuhar shi yana da takobin shi yana da abin hawan shi kina wannan yana komawa ga waɗanda suka yi yaki kuma idan muka dauka ainihin tarihin ganima zan mu gani babu wata al'umma wadda aka halatta mata cin ganima in ba al'umma manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama kamar yanda yake ba mu labari hadisi Abu Hurairah hadisin da yake cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hodi wa sahabbai irin wa'ansu fadaloli wanda aka ko fifiko wanda ubangiji yami akan sauran annabawa yake kawowa yake cewa wa hillati liyal ghanaim kuma an halatta mana cin ganima sakamakon al'ummu wanda suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'ummar da take iya cin ganima idan ta huta ta yi yaki to duk abin da aka samu za a zo a tattara shi a hudaya huta ta huto huta ta zo daga sama ta cinye shi wannan shine tsarin al'ummu wanda suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai mu aka halatta mana kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin in kuntum tu'minun in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an abinda kuka horowar kuka ribanto na daga yaki shine ganima to an halatta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da manzonsa suna da kashi ɗaya cikin biyar sauran kuma naku ne ku waɗanda kuka huta fagen yaki kina idan muka leka hadisin zan mu ƙara fa'idantuwa akan lalle sariya tana kasancewa a keɓance take da wancan runduna wadda take babbar runduna kina abinda waɗannan suka samu nasu ne ba a hada shi da abin da waccan runduna ta samu kenan idan aka zo aka fafata babban yaki idan su ma suka yi musharaka a cikin yakin su ma suna da kaso a ciki kenan abinda wani da wani aka kebance su aka ce musu kai su mami wani zango ko wani dan kauye to tabbas duk abinda suka farauto nasu ne wannan ganimar za a raba a basu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya musu dadi akan abinda suka samu kamar yanda bayan man ko kuma jagora na runduna shi ma yana iya musu dadi akan abinda suka samu na daga runduna kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin idan sun tai sun samu ana iya addada musu akan abinda suka samu shine ai manzo ubangiji yake bai kul hal tarabbasuna bi illa ihdil husayn mu a kullun ɗayan biyu ne dukkan su kyawawa ne mu samu lada mu samu ganima duka wannan idan Allah ba mu nasara akan ku ko in dai muka huta yaki to abun nan guda biyu tabbas wai mun same su mu samu lada mu samu ganima mu dawo gida lamun lahiya kuma ga kalmar la ilaha illallah nan ta dauko ku wallahu ta'ala a'lam duk da kan mas'alar annafil da ita ganima masala ce wadda malamai suna da sabani mai yawa a cikin ta ita ma da kai tsare-tsaren da malamai suka bi na yanda za a kasata da yanda ya kamata a kasata duk da wannan mawqifin ba mawqifi bane ba wanda zamu kawo wannan zancan ba wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 408 bale yake cewa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a allahul awwalina wal akhirina يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان وانا حديث امام البخاري يا هوتر رشي اتكي انغان تتلتاي انكين كتاب الجزية باب الاسم الغادر للبر والفاجر باب واند يكي مانا بياني اكن لي نميخا انتا زي سام ميوروري القولي بان يارغا ياي مبايعا ya kha'inci Allah da manzon shi ko ya kha'inci wanda yake jagora ko kuma wanda ake jagora su kha'inci wanda yake jagoran su sawa'un bangaren biyayya ko kuma bangaren fajirci juz'i na 4 shahi na 104 hadisi mai lamba ta 3186 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul jihad babu tahrimu al-ghadar babu wanda yake mana bayani akan haramcin yin kha'inci ko kuma warware alƙawari ko kuma zamba cikin aminci hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi dan juz'i na 5 shahi na 142 hadisi mai lamba ta 1736 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa in idza jama'a allahul awwalina wal akhirin idan Allah ya hada mutanen horko da mutanen karshe kenan tun na harko har zawwa na karshe yake cewa yurfa'u li kulli ghadirin liwa za dagawa dukkan wani mai dukkan wani kha'ini za daga me tutashi yake cewa fayuqalu za a ce hadhihi ghadaratu fulanu bin fulani wannan ita ce ha'inci shine warware alƙawari ko fajir ko zambatkin aminci na wani dan wani kina wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana bayyana mana ranar tashin kiyama idan Allah ya hada kowa da kowa to ina kha'ine suke ina masu warware alƙawari suke ina masu zamba cikin aminci suke ina masu cin amana suke za a daga musu wata tuta daga kagansu da wannan tutar to ka san irin su ga irin halin su kamar yanda wani hadisi yazo yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake cewa liwa'ul hamd yurfa'u liwa'ul hamd ranar tashin kiyama za a daga tuta ta godiya wani da wani waɗanda suke masu godiya za a ba su tuta ta godiya haka yake bayyana mana da kai tuta ta masu cika alƙawari a rayuwarsu su kuma tuta ce wanda take harafes za a ba su za su daga ta ko za a daga musu tuta wanda take harafes su kuma waɗanda suke cin amana waɗanda suke warware alƙawari suke zamba cikin aminci suke kha'intar ƴan uwansu to su kuma za a daga musu tuta wanda take bakalut daga ka kalle su daga nesa ka san waɗannan su ne masu warware alƙawari su ne masu cin amana kuma idan muka koma cikin alqur'ani cikin suratul munafiqun ubangiji yana bayyana mana
ai waɗannan wanda suke warware alƙawari wanda suke kha'inai masu kha'intan mutane wanda suke cin amana ubangiji yake bayyana humul adu fahzaruhum ai waɗannan abokin adawa abukan adawa ne don haka ka nesance su ka ji ka guje su qatalahumullahu anna yufakun haka ubangiji yake bayyana mana wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa wannan shi kuma yana kalkashin dukkan wani babban warware alƙawari shine a same shi daga jagora wanda yake na runduna ta musulmai ya ringa warware alƙawari ko kuma a ya canza akalar tahiyyar yaki saboda wani alƙawari ko saboda wata wani abu da zai samu ko kuma su waɗanda suke kalkashin shi su warware alƙawari kamar yanda al-Imam al-Qadi Iyad ya kawo yake bayani yake cewa shi warware alƙawari ko kha'inta a wannan hali na yaki yake cewa imma ya kasance jagora shine wanda zai warware alƙawari ga waɗanda yake jagorantar su akan yaki da suke yi ko kuma kan wani abu wanda zai yaudare su akan shi ya nuna musu a kaza dan yana so ya cimma manufa ko kuma a'a dan wani alƙawari da aka yi za a bashi wani abu daga rayuwa daga abun duniya sai ya sanya waɗanda yake jagoranta ya sanya su wata hanya wadda ba daidai ba hanyar da ba a samu nasara akan ta ba to idan ya warware irin wannan alƙawarin shine ranar tashin kiyama za a daga mai tuta bakar tuta wadda tuta ce wadda take nuni lalle wane ya warware alƙawari ya yi zamba cikin aminci ya kha'inci waɗanda aka ba shi jagorancinsu yake cewa ko kuma ya kasance waɗanda yake jagoranta sun mutu fagen hawa yana ce musu ku yi kaza suna cewa a'a saboda wata maslaha su ta rayuwar duniya sai su bar hanya shine ubangiji yake bayyana mana lalle idan aka samu haka to babu sassauci kamar yadda aka hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul anfal wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fabiz ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin idan ka ji tsoran wa'ansu wanda kake tare da su za su warware maka alƙawari za su kha'ince ka kan tahiyyar da ake yake cewa kai ma ka huto kai huto na huto da su ka bayyana musu ka warware alƙawarin da yake tare da ku saboda a duk lokacin da suka tabbatar kana tare da su wa'azin takanni sun zo sun maka bai'a akan za su tafi tare da kai ko kuma a'a ya kasance kuna da alƙawari tare da su yake cewa to idan hakan ta fa idan ka ji tsoron za su kha'ince ka za su yaudare ka to kai kokari ka huto na kai huto na huto da su ka bayyana musu alƙawarin da yake tare da su babu shi daga yau a lokacin nan ku kasance daya babu alƙawari tsakaninmu da ku to tabbas a wannan halin wa kowa ya kwaci kanshi a lokacin nan kana da damar da zaka yake su inna allaha la yuhibbul kha'inin lalle allah baya son waɗanda suke kha'inta junansu an zo an yi magana da kai misalin an maka an amintar da kai akan jininka ko akan mutuncinka ko akan sirrinka ko akan dukiyarka sai ka yi kokarin ka warware wannan amintarwar da aka yi maka ko ka yi zamba cikin aminci ko ka yi kha'inci akan wannan abin to tabbas kana cikin waɗannan mutanen wanda ranar tashin kiyama za ka tashi za a ɗaga musu tuta wadda take ta kha'inai ta wanda suke warware alƙawari wanda suke kha'intar junansu shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana in an tara kowa da kowa to za a ɗaga waɗanda suke kha'inai za a ɗaga musu tuta wadda take ta zamba cikin tuta ce ta kha'inci za a ɗaga musu a gobe kiyama gaban kowa da kowa za a ce wannan tutar wane ne ɗan wane a cikin dukkan mala'u dukkan daga mutum na farko har zuwa na ƙarshe ina abin da za mu iya fa'idantuwa da shi ƙarƙashin wannan hadisin haramcin yin kha'inci haramcin zamba cikin aminci haramcin warware alƙawari idan an yi alƙawari haka idan muka leƙa hadisin zan mu gani yana mana bayani ko ya kumshi dukkan wata amana wadda aka baka aka amintar da kai akan jininka ko akan mutuncinka ko akan sirrinka ko akan dukiyarka to bai kamata ka yi zamba cikin aminci ba ka kha'inci abinda aka amintar da kai akan shi ba to idan kuma kai haka to zaka kasance daga cikin waɗanda ranar tashin kiyama za a ambaci sunansu akan waɗanda suke kha'inai za a ɗaga musu tuta ta kha'inci kina idan muka leka zan mu gani saboda mas'alar kha'inci mas'ala ce wadda take mai girma a cikin yaki ma ba a bada damar ba mutun ya kha'inci wanda yake tare da su ko wanda aka jibinta mai al'amarin jagorancin su ko kuma ku wanda aka dora ku a jagorance ku ko kha'inci wanda yake jagoranta ku tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani akan ko da fagen yaki bai kamata ba kamar yadda muka karanta a hadisi na baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana ughzu wala taglu wala taghlu wala taghdiru ko ta ku yi kufafata ku yi yaki dan dawo kalmar la ilaha illallah kada ku yi kwange akan dukiyar da aka samu ta ganima kuma kada ku yi yaudara kada ku yi zamba cikin aminci a cikin yakin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana haka wannan hadisin da muka kawo yana bayyana mana irin ukuba da mutum da zai samu lokacin da ya zamba cikin aminci a cikin fagen yaki ko kuma a cikin rayuwa ta yau da gobe haka ubangiji yake bayyana mana hukuncin su inna sharrad dawabi indallahi summul bukmul ladina inna sharrad dawabi indallahi ladina kafaru fahum la yu'minun allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wahum la yattaqun mafi sharrin halitta a saman doran kasa sune wa'innan kafirai wanda suka ki imani da Allah da manzon shi yake cewa wa'innan wanda suka ki imani da Allah da manzon shi sune wa'inda a duk lokacin da zakai alƙawari tare da su to sai sun warware wannan alƙawarin da suka yi ko da yaushe indai zakai alƙawari tare da su to he sun warware wannan alƙawarin tabbas kuma ba sa jin tsoron ubangiji yake cewa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl idan kana tunanin wa'innan wai suna nema su ci amanarka su kha'ince ka to ka tabbatar wa damma sun riga sun kha'inci Allah to kai kuma da sun riga sun kha'inci Allah dan sun kha'inci Allah kha'inta ka ba wani abu bane ba agun su ba yake cewa faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum haka ubangiji yake bayyana daraballahu masalan alladhina kafaru imra'atu nuhi wa imra'atu nuh kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma indu wanda yake imani da Allah ya ki yi mubai'a da manzon shi to tabbas wannan mutumin ya kha'inci Allah da manzon shi haka ubangiji yake bamu labari mata daga cikin matekun mutane wanda suke nagari su sune annabi nuhu da annabi lut sun kasance kalkashin wa'innan mutane nagari a matsayin matekun su na aure amma dai suka kha'inci Allah suka kha'inci mazanan su he gashi nan kasancewar kalkashin zaman su da suka yi kalkashin wa'innan mutane na gari bai musu amfani ba a gurin ubangiji ba kina hadisin yana mana bayani akan zamba cikin aminci ko kha'inci baya kasancewa a cikin yaki in yaya za a yi kai kokari ka cika alƙawarin da ka dauka kai mu baya da jagoranka wanda uka wuce yaki to kai kokari ka tsaya in wani hali ya kasance ka tsaya kalkashin shi haka kuma wa'inda ake jagoranta ku yi kokari ku tsaya kalkashin wanda yake jagoranta ku in wani hali ku kasance kenan kowanne daga cikin su kamar yanda shi Qadi Iyad yake ba mu labari yake cewa ka dauke su dukkan su ka hada su wuri daya yake cewa matukar aka huta yaki to baya dacewa ga shi wanda yake jagora ko da shi wanda ake jagora wani ya warware alƙawarin da aka dauka a yan sani lokacin da za a huta yaki to labudda kowanne sai ya dau alƙawari akan zaka tsaya tsayin da ka kalkashin jagorarka shi kuma nasihar da babban limami zai yi mai shi shine ya sanya ya ji tsoron Allah akan wanda yake jagoranta kada ya kai su zuwa ga halaka ya tsaya tsayin da ka akan dukkan wasu masalih wanda za su gyara su Allah ta'ala a'lam sai hadisi na 409 maliki cewa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna imra'atan wujidat fi ba'd maghazin nabiy sallallahu alayhi wa sallama maqtulatan fa ankara an-nabiy sallallahu alayhi wa nabiy sallallahu alayhi wa sallama qatla an-nisa'i was-subyan wana hadisi imam al-bukhari ya hutar shi a cikin kitabul jihad was-sayr babu qatlin nisa'i fil harb babu wanda yake mana bayani haramcin kashe mata lokacin da aka huta yaki lokacin afwan kace kashe yara lokacin da aka huta yaki juzu'i na 4 shahi na 61 hadisi mai lamba ta 314 haka imam muslim shi ma ya hutar shi a cikin kitabul jihad was-sayr
babu tahrimu qatlin nisa'i was-sibyan babu wanda yake mana bayani akan was-sibyan fil harb babu wanda yake mana bayani akan haramcin kashe mata da yara a cikin yaki juz'i na 5 shahi na 144 hadisi mai lamba ta 1744 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa anna mar'atan wujidat fi ba'd maghazin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wata mata an same ta maqtulatan a kashe a ɗaya daga cikin yaƙuƙuka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta fa ankara annabi sallallahu alaihi wasallam qatl an-nisa'i was-sibyan manzo Allah mai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi inkarin kashe mata da yara idan an huta fagen yaki a can baya mun karanta hadisi kwatankwacin haka kina hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu ko abubuwan da zan iya fa'idan tuwa da su kalkashin hadisi lalle haramun ne kashe wanda bai dace ba a kashe shi ba a fagen yaki su ne mata da yara da tsahi da malaman toci da malaman as-sawami su ne gidaje na Yahudawa wurin bauta na Yahudawa wayannan mutanen haramun ne a kashe su matukar busu huto suka yake mu ba idan kaman misalin aka huddo da aka hutar da yara da latijawa suka zo suna ta jiwa ko aka ba su makamai suna halibin musulmai da shi to wannan halaka ne a kashe su haka mata haka ko kuma ya kasance kamar ijma'in malamai idan ya kasance suna da shawarwari wanda suke badawa na a yaki a fatattaki musulmai to su ma wannan halaka ne a kashe su amma dai matakar bu su yakin musulmai ba to haramun ne kashe su yara mata latijawa wanda ba sa iya daukan makami haka malaman coci da malaman Yahudawa wannan haramun ne a kashe su matakar bu su yaki ba musulmai ba kenan abinda mafhumul mukhalafa kenan wa'inda zamu yaka idan muka wuta fagen yaki su ne wa'inda suka yake mu su ne masu jin karhi wanda suke da makamai a hannunsu wanda duk lokacin da suka gamu to bisa barba wata dama ba da suka samu akan su yake mu wa'innan su ne za a yaka su ne mazaje masu jin karhi daga cikin kafirai sai hadisi na 410 Allah yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin al-Awwam shakaya al-qummala ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin lahumā farakhasa lahumā fi qamīs al-harīr fara'aytuhu alayhimā wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabu jihadi wa sayr babu al-hariru fil harb babu wanda yake mana bayani akan sanya hariri suwa wanda baya mun yi bayani akan shi a cikin kitabu al-libas to sanya al-hariri a halin da ake cikin yaki yaya hukuncin shi yake ai can baya mun karanta hukuncin shi haramun ne in ba mawdi'a isbi'in aw isbi'in aw arba'atu asabi'in a wata riwaya ya ce in ba gurbin yatsu guda biyu ba ko yatsu guda uku ko yatsu guda hudu wannan shi kadai ne aka halatta wa maza su sanya al-hariri to ne Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a cikin wannan babin halaccin sanya al-hariri a halin da aka samu kai a cikin yaki juz'i na 4 shahi na 42 hadisi bi lamba ta 2920 haka Imam Muslim shi ma ya hutar da shi a cikin kitabul libas wa zina babu ibahatu lubsil hariri lirajuli idha kana bihi hikatun aw nahwihima babu wanda yake mana bayani akan halaccin sanya al-hariri ga namiji idan ya kasance yana da wani kaikai hikka kamar wani abu ya same shi kamar na allergy ko wani cuta dai ta bangaren jiki wanda zai baka damar he kana ta soshe ko wata irin cuta dai idan ta same ka shine yace au nahwi ma ko kuma wata irin cuta wadda zata baka damar in ka sanya shi zaka dan samu sauki a cikin wannan din naka duka an bada damar a sanya juz'i na 6 kenan wannan min babin darura kenan idan larura idan ta bada dama kenan a wannan halin an baka dama ka sanya ita ko mun sani muna da ka'ida ad-daruratu bi'ul mahzurat awa ansa halayya idan larura ta bujiro ba a kowane hali ba larura take kasancewa take iya halatta maka abin da yake haramu ba labudda da koyi zawabi wanda malaman fiqh suka sanya wanda idan an cika su to a wannan halin an baka damar abin da yake haramu a gare ka ya kasance halaka a gare ka kuma a duk lokacin da wannan hukuncin laruran ya gushe to haramun ne a gare ka wannan abin labudda ka dawo hukunci wanda yake wancan ainihin hukunci wanda aka san wannan abin haramun ne a gare ka shine nan mallam ya kawo Imam Muslim ya kawo juz'i na 6 shayi na 143 hadisi bi lamba ta 2076 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna Abdurrahman bin Auf lalle Abdurrahman bin Auf dai daga cikin manyan sahabban manzo Allah bai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Zubair bin Al-Awwam da Zubair dan Awwam walin garin Madina yake cewa shakaya al-qummala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam warin garin Bakka ba Madina ba yake cewa shakaya al-qummala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kai koke zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kwalkwata al-qummal ita ce kwalkwata kamar yadda ubangiji yake ba mu labari akan labarin annabi Musa da shi da mutanen shi Fir'auna mutanen Fir'au lokacin da ubangiji yake musu azaba wa fa arsalna alaihimul jarada wal qummala wadhafadi'a wadama ayatin mufassalat lokacin da suka yi girman kai aka musu okuba aka aika musu hari aka aika musu kwalkwata aka aika musu jini aka aika musu kwadi diddan su me do hankalin su yi imani amma dai kowata musiba kowata azaba idan ta zo musu za su koma zuwa ga annabi Musa ka roki ubangijinka ya mayar da al'amarin shi za mu yi imani idan ubangiji ya mayar da azabat kuma za su dawo kan abin da suke haka dai akai ta tahiya har lokacin da Allah ya halakar da su to lokacin nan mun sani irin yanayi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu a cikin shi dan harkon hijira ana yin sati har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta musu ya wajibta musu juma'a wajibi mutun sai yayi wanka diddan a samu dai a sati dai ayi wanka so daya a samu ayi wanka irin hali na kumci da suke cikin shi a wannan lokacin bita kuma dama kwalkwata mai take nema dauda take nema idan ta samu dauda to a lokacin nan ita kuma za ta yi manifestate za ta yada a cikin jiki za ta yada a cikin gashi to da suka huta ɗaya daga cikin yakikkan da suka huta yake bada labari yake cewa sai gashi nan mun shiga wani hali na haulayi kwalkwata ta zo ta maye mu sai muka kai kuka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake cewa farakhasa lahum fi qamisil harir manzo Allah mai tsira da mun ta Allah shi ma tabbata a gare shi sai ya musu rangome akan su sanya riga ta alhariri yake cewa fara'aituhu alaihima Anas bin Malik yake cewa sai na ga wannan rigar ta alhariri a jikin su shi Abdurrahman bin Auf da Zubair bin al-Awwam dalilin me dalilin wannan kwalkwatar da take hayyatar su duk da malamai sun kawo suke cewa idan ya kasance a halin fagen yaki wannan kayan an baka dama a matsayin ka na musulmi ka sanya su saboda ka zaburar da kahurai su san homuma ba kan wallasa bane ba su san lalle duk abin da suke ta maka homuma muna da shi a haka su bayyanar a bayyanar da duk wani abu na daga girma na daga sadaukantaka na daga yalwa a bayyana wa kahurai su tabbatar lalle musulmai ba kan wallasa bane ba su tabbatar lalle da kwai alama a ci nasara a kansu haka daga wasu daga cikin malumai suka kawo suke bayani suke cewa saboda irin wannan maslaha a fagen yaki an ba da damar mutum ya sanya haka amma dai shi hadisin ya zo dalilin wata wannan cutar na daga soshe-soshe da suke yi idan mutum yana da kwalkwata to labudda a kodayaushe ya yi ta soshe-soshe shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu rangome akan sa sanya wannan riga ta alhariri a cikin wannan fagen yakin wannan Allahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 411 malai yake cewa an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Jihad babu al-mijan wama yutaras wama yutarassu bi tursi sahibihi babu wanda yake mana bayani akan kariya da aturs silke wanda mutun yake iya sanyawa na abokin shi juz'i na hudu shahi na 38 hadisi bi lamba ta 2704 haka Imam Muslim ya wutar da shi a cikin Kitabul Jihad wa Sayr babu hukumu al-kira babu hukumu al-fai babu wanda yake mana bayani akan al-fai idan an ce al-fai ita ta sha banban da ganima ganima shine idan aka samu aka shirya runduna runduna ta kama hanya ta tahi zuwa ga abokan adawa ta kiraye abokan adawa su yi imani da Allah su amuntu suka ce ba sa imani da Allah ba aka ce to su bada jizya suka ce ba za su bada jizya ba aka zo aka yi hutu na hutu da su aka gwabza yake aka samu nasara akan su to duk abin da aka tattara na daga ganima na duk abin da aka tattara na daga dukiyoyin su matan su ne yaransu ne, daukansu ne, ƙananan dabbobinsu ne, busashensu ne, abin hawansu ne, kai duk abin da aka san an tattara a wannan yakin shi ne ake kira da ganima. Wannan ita ce ganima. Hukumcinta shi ne anna lillahi khumsahu walil rasuli walil dhil qurba. Har zuwa ƙarshen aya. Wannan ita ake kira da ganima. Alfai kuma shi ne a zo a shirya, a huta. Diddan afafata tare da abokan adawa da aka zo sai aka same su sun watse sun bar garin sun bar dabbobinsu sun bar yaransu sun bar matansu sun bar dukiyoyinsu to wannan abin idan aka tattara shine ake kira da alfai ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta ko kuma rundunar shi ta huta ta tayi tafafata da abukan adawa sun tayi amma dai busu zare ta kogu ba da wakai busu fafatawa busu yi sukuwa ba ba ayi komai ba sai aka tarar da dukiya banza aka tattaro ta to wannan ita kuma hukumcinta daban yake da hukumcin ganima kamar yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta yakin tabuka in gani wannan an tahi an tattaro dukiya an dawo gida wannan hukuncin shi ba hukuncin ganiwa hukuncin fai za ai raban shi ya sha banban da raban ganiwa to shine nan malai ya kawo hadisin a cikin kitabul fai babu hukumul fai babu wanda yake mana bayani akan hukuncin dukiya wanda aka samu ba tare da an daga takobi ba juz'i na 5 shahi na 151 hadisi mai lamba ta 1757 hadisi ne wanda aka samu shi daga Amirul Mu'minin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kanat amwalu bani Nadir dukiya tabanun Nadir banun Nadir dai ne daga cikin wa'ansu bangarori daga cikin Yahudawa ko wa'ansu kabiloli daga cikin kabilolin da suka zauna gehen garin Madina janubi garin Madina anan suka zamana ina iya cewa gabacin garin Madina anan suka tayi suka yi sansani kamar yanda Qur'ani ya sha bamu labari wayannan mutanen sun riga sun san manzon Allah kamar yanda suka san diyansu sun samu labarin gashinan ga sunan shi ga kamannin shi ga inda zai zamana ga inda zai kafa dauda ƙasa ce wadda take cike da dabinai a wannan ƙasar kuma da suka kewaya suka lalleka suka gani babu wata ƙasa wadda take da yawan dabinai kamar garin Madina sai suka zo suka yi sansanin su a wannan wurin suna jira annabin ƙarshen zamani ya huto su dabaibayi al'umma da wannan annabin na ƙarshen zamani
ko su yi galaba su yi rinjaye su dauka ko akan dukkan wata kabilu daga cikin kabilun duniya san sani annabin karshen zamani za a aiko shi kuma za a aiko shi ne ba kiyake banta ba irin annabawa wayancan annabawa wanda aka aiko akan kariyoyin su akan al'ummin su akan kabilolin su kadai za Allah za a aiko shi ne akan dukkan mutane aljannin su da mutanen su dukkan duniya amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira amma aiko ka ba sai dan ka kasance manzo ne annabi ne game da dukkan al'umma mutane da aljannai to lokacin nan suka tayi suka zamna anan da kai banu nadir da kai banu kainuka da kai banu quraiza da sauran su wanda suka zamna suka kewaye garin madina sun tarar da mutane kabilu guda biyu a cikin garin Madina ko kuma garin Yathrib a wannan lokacin kafin manzo Allah ya shigo sune al-Aws da Khazraj sun tarar da su suka koma gehen su suke yi musu suke defiyan su akan wallahi tallahi ku saurara ku gani annabi idan ya fito a cikin mu zamu zo zamu mamaye ku zamu yi galaba akan ku zamu daukaku akan ku amma dai falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi la'natullahi 'ala al-kafirin lokacin da manzon yazo suka tabbatar lalle wannan shine fa manzon fa sai suka ce to wannan wala suka ce a to wannan hotun da hobe huto a kalkashin mu ba za a yi galaba akan mu zamu kasance MB MB shata fa to da haka zamu bujire fa mun hobe mu yi imani da shi ba zamu yi kunnan uwar shege kuma suka yi kunnan uwar shege da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kulla alƙawari suka warware wayannan banun nadiyar sune mutanen da suka kulla alƙawari tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai kashkaito suka wurwure alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi da shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina ya sanya mata garin Madina ai a kewaye yake da wannan kabilu banu nadir banu kainuka banu quraiza kowanne yayi sansanin shi kuma kowanne yayi garin da wani ba ya iya ketarwa ba kasan su la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judar haka ubangiji ya labarta mana yake bayyana mana halin su wannan yahudawa har abadawa za su iya hutawa ba su yi huto na huto da kai ba kace ka huto ka yake su a su fa ba su ba saboda tsoro saboda kin mutuwa za su koma gida su katangance kansu a cikin garin su a lokacin nan za su ringa jeho abinda za su ringa jehowa fa za su nema su yake ka amma dai suna cikin gida ba za su iya hutawa ai gaba da gaba ba yake cewa ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana kallon su a tare amma dai kowanne abinda yake rida a rayuwar shi daban ne akan abinda dan uwan shi yake rida idan an ce mas'ala ta azo a dammar musulunci to zaka same su sun zo sun hadu tare amma dai daga an kare da musuluncin to tsakankanin juna zaka samu wanda yake kirista batikan da protestant zaka same su suna cin junan su yahudawa da kristocin suna nan suna yaƙar junan su wallahi tallahi da Allah zai kaddara babu musulunci da suna nan suna yaƙar junan su amma dai mas'ala ce ta yaya za a yi a kare da musulunci to a lokacin nan zaka same su sun hada kawunan su idan mun kare dai enemy ɗaya ne idan muka kare da shi to zamu dawo kan junan mu wannan abinda ubangiji ya hakaito mana banu nadir abinda yawa kana lokacin da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe wa'ansu mutane guda biyu daga cikin kabilolin da suke nan kewayen garin Madina kabila ce ba kabilar ba ba kabilar ba ba kabila yahudawa ba to daga cikin alƙawarin da suka yi idan aka kashe ko idan diya muka yi kisa akan wa'ansu daga cikin kabilu na larabawa idan muna buƙatar ku kama mana akan mu ba da diya to za mu zo gun ku kama mana mu ba da diya banu nadir lokacin nan mi yawa kana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin yunkurin ya bada diyar wannan ɗaya daga cikin sahabban da ya kashe wayannan mutane guda biyu da wata kabila a lokacin nan mi suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi da Ali ibn Abi Talib da Abubakar da Umar suka zo nan kabilar banu nadir suka zamna kalkashin garin su
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace musu yazo ne da su kama mi akan diyya da za su bada na ɗaya daga cikin mutanen mu da yi kisa akan wata kabila yana tunanin ai abukan adawa ne su kuma muna da alƙawari tare da su a lokacin nan suka ce to za su shiga za su yi shawara su huddo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda za su iya su bashi da suka shiga sai suka yi shawara tun daga shi nan kalkashin garu kalkashin katanga mu hawo saman wani mu je home dutsin da zai danne shi a kare da shi shi kuma manzo Allah yana da mi yana da alƙawari tare da su idan kuma alƙawarin da ya gare shi shine ba ya yake su ba ba za su yake shi ba idan aka zo a yake su to za su zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kama musu idan aka zo a yake manzon Allah za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma mi suka miye suke aikatawa a wannan lokacin suka zo suka yi ta'amurin su suka kulla aikasu kai tsaye malaika jibril ya sauko da wahayi ya bayyana wa manzon Allah mai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi to ga abinda yake wakana gashi nan ga tsarin da suka yi za su hawo za su sako maka dutsi za su kashe ka shi kuma a duk lokacin da suka ce su warware alƙawari kai tsaye kai ma ka warware alƙawari shine ai ubangiji yake bayyana mana wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fabiz ilaihim ala sawa idan ka ji tsoron za su ha'ince ka za su yaudare ka za su warware alƙawarin da yake tsankaninka kai tsaye ka huto musu a mutunka ce musu kai ma ka warware alƙawarin sabine idan babu alƙawarin kenan ina da intin in yake ku to a lokacin nan da suka aikata hakan sai suka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya tashi da shi da Abubakar da Umar suka juye baya suka koma garin Madina akan hanya suka gamu da tawaga wadda suka bar su a can garin a can Banu Nadir suka ce yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ka tashi ka baro mu bumu da labari yace musu ai kun ji ga abin da yake wakana da haka babu alƙawari tare da mu da mutanen Banu Nadir manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai yayi musu aiki yace musu to ya ba su ultimatum ya ba su kwana 6 afon kwana 10 yake ce musu su yi kokari su tattare duk abin da suka san suna da su bar wannan gari na Banu Nadir wannan shine musulunci su tattare ɗiyansu da yaransu da duk abin da suke da su bar gari in ba haka ba kuma za a zo a yake su a lokacin nan suka yi shawara sun sani babu ba sa iya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi shawara da kai ra'sul darima kai ko ra'sul munafiqin abdullahi bin ubay bin salul sai ya tahi yake ce musu ku tsaya ku saurara wallahi mu muna nan tare da ku za mu tsaya tare da ku kabilan qatfan da mu daga cikin waɗanda muke munafukai a cikin garin madina za mu tsaya tsayin daka tare da ku za mu zo za mu sanya runduna wadda take kalkashin wannan runduna 2000 ko sojawa 2000 za mu sanya kalkashin wannan garin naku za mu sanya sin garu sai mu ga wanda zai zo ya yake ku shine ubangiji ya saukar da wannan aya a cikin suratul hajj alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibuna suke cewa ubangiji yake cewa wai shin kaga waɗanda suka munahunce ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munahukan garin Madina su ne su Abdullahi bin Ubay bin Salul kaga kitsa-kitsar da suka je suka yi suke cewa ɗan uwansu kahurai kaga shi yake nuna mana munahuki aboki bai da wani ɗan uwa sama da kahuri yake cewa suke faɗa wa ɗan uwansu waɗanda suka kahurce daga cikin mutane daga cikin ahlul kitabi suke cewa la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum idan kun huto mu ma za mu huto muna da runduna 2000 kabilan gafan da mu daga cikin munafukai za mu zo za mu taimake ku wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurak kai idan aka ce za a yake ku wallahi za mu taimake ku akan yakin da za a yi muku yake cewa wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah yake cewa wallahi tallahi mun shelanta lalle wa'annan wadanda suke yi wa'annan ya uwan nasu kahurai wadanda suke musu wallahi ƙarya ce ba za su zo ba ai kowa ya san me munafiki shi ma tsoron mutuwa yake a lokacin nan suka aika wa manzon Allah shi shugaban nasu
wannan Huyay bin Ahdab baban Safiya ummul mu'minin yarda Allah shi tabbata a gare ta sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna la nakhruju min diyarina yake cewa manzon Allah ka sani da dai rana mu ba mu fito daga kasar mu ba wannan madan zantan da kake zantan banza ne fasna ma badalak yake cewa ka tai ka aikata abin da kake so kalkashin mi kalkashin rudin Abdullah bin Ubay bin Sabit shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har an sabkar me da aya wanda take wadin ga abinda ba suke kitsawa kuma ƙarya suke ba za su iya ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lokacin da yayi yunkurin huta garin bayan ultimatum inda ya basu yake cewa ai kabbara aka yawe ta kabbara ba abinda yake tunzura ba yahudi ya raza dashi ya haukata shi ya sanya shi ya gaza samun saitara in ba kabbara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya musulmai su kabbara yake cewa harabatul yahud an riga an yaki yahudawa an kare da su an kare da su a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Abdullah bin Ubay bi Abdullah bin Ummi Maktub aka ce ya zamuna shine zai jagoranci garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jatawaga karkashin jagorancin shi mai albarka ya kai su zuwa garin zuwa nan Banu Nadir a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kewaye ya sanyawa Banu Nadir takunkun kwana 10-15 a wata riwaya kuma aka ce kwana 6 ne katar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu takunkumi sai ga su nan sun watse sun muto sun rikice sun muta sun bar matansu sun bar diyansu sun bar dukiyoyinsu a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsu Safiya ya dauki daga cikin kuyangun da ya samu ya dauki Safiya ya entar da ita ya sanya entar da ita shine sadakinta haka du'ansu da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa suke cewa ai bai kamata ba ya kasance bayu su kasance wannan sarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kasance bayun mu suka ce mu ma mun enta ku fi sabilillahi wannan shine karamci shine ubangiji yake bayyana mana a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo daga cikin abin da ya tunzurar da su manzo Allah ta babanu nadir garin su ake waye yake da dabinannuka da garaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a yanke dabinannuka a kona wannan garakin da suka ga tabbas laqi balalahum wannan horin dinawa ba ma iya tunkararta shine ubangiji yake bayyana ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillahi wal yukhziyal fasiqina a lokacin nan aka wurgaza su idan ka koma suratul hashr zaka samu cikakken bayani ubangiji yana ba mu labari akan abin da ya wakana kama sali shaytani iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu allah rabbil alamin kaman misalin shaytani ne yace ka hurce fa ina tare da kai a lokacin nan da ya ga teka tabbas ba makawa fa abinda yake gaban shi yake cewa a'a wani fa inni bari'un minka ni fa na riga yawa ba ni ba kai fa abinda nake hangawa ya hi karhi na inni akhafu allah rabbil alamin lalle ni ina jin tsoron allah madaukakin sarki kenan daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama natijar da aka samu a wannan yakin shi shine an samu daga cikin yahudawa mutum biyu suka musulunta kaga iya taurin kai na bai yahudi mutum biyu rakan suka musulunta bayan an yake su sune da kai wannan Yamin bin Amr da kai wani Abu Sa'ad bin Wahab sune wanda suka musulunta karkashin yakin da akai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musyasa makamman mutanen Banu Nadir kuma ya samu gonakan su ya samu gidajen su ya samu dukiyoyin su kuma haka ya samu kusan diri guda 50 wannan silke na yaki kontrabal nan guda 50 daga cikin abin da suka bari kuma ya samu sama da takobi wurin 300 ko 100 takobi 300 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 340 wanda ya samu wanda su wayannan mutanen da suka bari haka da dukiya masu yawa shi a kalkashin duka abinda in kana so ka samu cikakken bayani akan abin da ya wakana a wannan yakin ka karanta subhana lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi huwa al-azizur rahim huwa allazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr ma sanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa ata'ahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar wa laula an kataba Allah 'alaykum alayhim al-jala'a la'azzabahum fi dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun nar dhalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqqi Allah fa inna Allah shadidul 'iqab azwa ma qata'tu millatan zuwa karshen aya ta 6 insha Allah. To shine nan Umar yake ba mu labari yake cewa karat amwalu bani nadir mimma afa Allahu ala rasuli sallallahu alaihi wa sallam, yake cewa dukiyar mutanen bani nadir tana ɗaya daga cikin irin dukiya wanda ubangiji ya fansawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita malam yujab mimma lam yujab almuslimuna alaihi, dukiyar da ba a samu bauta wahala ba, doki ba su sha wahala ba, takobi ba ta buga ba, haka aka samu wannan dukiya. Ita ce ake kira dukiya wadda take ake kiranta dukiya ta alfai. Yake cewa mimma lam yushfil muslimina alaihi bi khaylin wala rikab, dukiyar da ba a samu wata wahala ba, ta musulmai ba su sha wata wahala ba, haka daukai ba su sha wata wahala ba. Abun hawa ba a sha wahalar shi ba, yake cewa wa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khalisa, wannan duke tsagwaranta ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam. Yake cewa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'zibu nafqata ahlihi, manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa yana ciyar da dukiyar ko yana ware dukiyar da za ta ici za ta ishi gidan shi tsawon shekara guda, ciyarwa ta shekara guda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana warewa ta gidan shi, yake cewa sun mai yaj'alu ma baqiya fil qura'i, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya abin da yayi saura kalkashin wannan dukiya akan dawakai, kenan a sai dawakai a ci da su, wassilah kuma da makamai, uddatun fi sabilillahi azza wa jalla, tanadi ne dan daukar kalmar la ilaha illallah, ko cikin tafarki na daukar kalmar la ilaha illallah. Wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata. Kenan abin da zan mu iya fa'idantuwa da shi karkashin wannan hadisin, lalle dukiya ta mutanen Banu Nadir ta kasance alfai kan maslaha ta musulmai dukkan su gabaki daya, saboda an same ta ne kamar yadda muka yi bayani, an same ta ba tare da an fafata ba, ba tare da an daga takobi ba, ba tare da an yi kaza ba, an yi kaza ba, ba tare da wata wahala ba aka samu wannan dukiyar ba. Yake cewa to duk abin da ku dukiyar da aka same ta ba tare da wata wahala ba, kuma ba tare da an hawo da kai ba, an fafata ba, to wannan dukiyar ta manzon Allah ce, kuma hukuncinta ka koma cikin suratul hashr zaka samu ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walizil qurba waliyatama wal masakin wabni sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, idan aka samu wannan dukiyar to fa ta Allah ce ta manzon shi ce, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walizil qurba, makusanta za a dauka a basu, waliyatama haka marayu za a dauka a basu a cikin dukiya, haka miskinai za a dauka a basu daga cikin dukiyar nan, haka matahiyi za a dauka a bashi daga cikin dukiyar nan. Yake cewa dammi kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, wannan shine garadin da ya sanya aka umurci mai hali ya ringa bada abin da yake hannun shi, haka dukiya ta musulmai a bada ta da wanda suka cancanta a bara su, kada ya kasance kurum dukiya a hannun masu kuɗi take, a'a ta kasance dukiya tana yawo ta shiga hannun wane ta shiga hannun wane ta shiga hannun wane, wannan nan ba zai riƙe shin wannan mai kuɗin ba, wannan nan ba zai riƙe shin dukiyar baitul malin musulmai ba, idan an dauka an bashi ya wadace da abinda zai kasance mai abinda zai ci yau da goben shi, ko abinda zai ci tsawon watan shi, abinda zai ci tsawon watan shi biyu ko watan shi uku. Yake cewa to kai la yakuna dulatan, wannan dukiyar kanta ta kasance kadai tsakankanin masu kuɗi take jujjuyawa, a'a su ma wa'annan makusanta a basu, haka miskinai a basu, fakirai a basu, ko da yake bai kawo fakirai ba, marayu a basu, matahiya a basu, ɗaliban ilimi a basu, haka ake son dukiya ta kasance tana yawo tsakankanin waɗanda ba su da ita, tsakankaninsu da su da masu kuɗi, saboda waɗannan ƙyashi ko hasada ko wata adawa ya huta tsakankaninka da kai da masu hali. To shi sanya wannan dukiya wadda take da alfai ake bada ta zuwa ga wannan asnaf wanda Ubangiji ya ambata mana a cikin suratul hashr. Kuma yana da kyau idan an samu irin wannan dukiyar shi jagora babban limami ya ware abinda zai ishe shi ya ci da shi da iyallan shi tsawon shekara guda sauran a sanya idan an baiwa masu haƙi haƙin su a cikin dukiya sauran a sayi makamai a sayi motoci wanda za a daukar kalmar la ilaha illa da su idan ya kasance jagora ne shi yake faɗa a shi a cikin daula ta musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya ware abin da za a ci tsawon shekara a cikin gidan shi haka yana da kyau shi wanda zai raba dukiyar nan ya kirdadi wata jiha ce ta yi bukata a dauki wannan dukiyar a bata dukiya alfai kamar yadda muka yi bayani bambancin ta tsankanin ta da dukiya wadda take ta gani ba ta gani ba an san waɗanda za su ci waɗanda suka huta fagen yaki ne ga abin da za a hutar wa Allah da manzon shi su kuma ga abin da za a ba su sauran dukiya ta su ce kowanne gwalgwadon iya kokarin shi haka za a raba a bashi dukiyar shi da kamar yadda na hadi a can farkon darasin mu lalle ita ma malamai sun bayyana ga yanda ake kasa dukiya wadda take ta ganima wallahu ta'ala alam lokaci ya ja abinda muka karanta dai Allah ya ba mu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makoman mu abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya tabbatar mana da su muna bara muna tawassuli ga wannan zama da muka yi dukkan wani abu da muka kudurce a rai na alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya ƙara imani ya ƙara jaddada shi a cikin zukatan mu duk abinda zai kai mu zuwa ga halaka abinda zai kai mu zuwa ga bata tsankanin mu da mu da ubangijin mu duk abinda zai canza huskar ubangijin mu akan mu muna fatan Allah ya nisantar da mu da kan shi abinda zai kusantar da mu zuwa ga ubangiji ya ƙara datar da mu da yarda zuwa ga ubangiji Allah ya datar da mu da aika tashi Allah ya sa mu kasance muna da hubbasa ko muna zagire da musai wurin aikata shi ɗan uwa da amanna arziki da suke bar addu'a muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi wanda suke can suke fafatawa da su da abuka adawa yahudawa muna fatan Allah ya ba su nasara Allah ya tsagaita wuta tsakankanin su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك